sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yaku muke rinye tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 18 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Asabar hukumomin Taliban a Afghanistan suka ce an kashe akalla mutane 2 sannan wasu su 7 kuma suka jakata a wani hari da ƴan bandaga suka kai da sanyin safiyar yau a wani wurin ibada na tsiraran mabiya addinin Sikh a Kabul babban birnin kasar. Fiye da mutum 1,600 aka tabbatar sun kamu da cutar ƙyandabari da ake kira monkeypox da Turanci. Wasu kuma su kusan 1,500 ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar. Wani dan bandaga da ya bude wuta a wata liyafar cin abinci a ranar Alhamis din da ta wuce a wata coci da ke jihar Alabama har ya kashe mutane 3. Wani daga cikin ƴan liyafar ne ya hana shi yin banna da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da zaben gwamna da ake yi a jihar Ekiti.
Gaskiya an fara zaɓe a cikin lokaci domin tun ƙarfe 7 da tun 7 ba sai za a ga mutane su fito sun zauna rumfunan zaɓe suna jiran malaman zaɓe da turawan zaɓe su zo.
Za ku kuma ji fashin baki da masanin shari'a barista Buhari Yusuf ya yi mana akan dokar zaɓen Najeriya da bata hana musanyar ɗan takara ba idan dalilin hakan ya taso.
Na farko dai me zai faru yanzu idan aka ba wannan rukun sai kuma babu bola tunu gobe ai ba su bane da rai ko kuma sai ba zai iya yin mulki ba ai ba su bane da lafiya na Allah ne.
Gana hukumar inshorar kiwon lafiya ta Ghana za ta kara cutar kwakwalwa a cikin jerin cututtuka da ke karkashin hukumar kamar kowace rana Asabar. Yau muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Asabar hukumomin Taliban a Afghanistan suka ce an kashe akalla mutane 2 sannan wasu su 7 suka jakata a wani hari da ƴan bandaga suka kai da sanyin safiyar yau a wani wurin ibada na tsiraran mabiya addinin Sikh a Kabul babban birnin kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan Abdulnafi Takur ya fadawa manema labarai cewa wani dan Sikh da jami'an tsaron Taliban na daga cikin waɗanda suka mutu. Takur ya ce wasu ƴan bandaga sun jefa jami'an tsaro da ke kofar shiga wurin ibadar da gurneti kafin su afka cikin wurin ibadar da ke unguwar Katafarwan a birnin. Nan da nan dai jami'an tsaron Taliban suka kewaye wurin ibadar inda suka yi musayar wuta da maharan suka kuma kashe dukkaninsu. Fiye da mutum 1,600 aka tabbatar sun kamu da cutar ƙyandabari da ake kira monkeypox da Turanci. Akwai kuma wasu kimanin 1,500 da ake kyautata zaton sun kamu da cutar a wannan shekarar daga ƙasashe da dama aka gano cutar shekaru da yawa da suka wuce. Sai kuma wasu ƙasashen 32 da aka samu ɓullar cutar a baya-bayan nan. A cewar babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dr. Hans Henry P. Klotsch, babban daraktan hukumar WHO a yankin Turai, ya ce har yanzu kasashen Turai ne inda annobar ta fi kamari. Ya kuma ce yankin na da kashi 85 cikin 100 na jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya. Hukumar WHO za ta yi wani taron gaggawa a mako mai zuwa don tattaunawa akan batun annobar da ke daɗa yaduwa da kuma ko ya kamata a canza mata suna. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko akan zaɓen gwamna a jihar Ekiti. Dazu na tattauna da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal wanda ke can jihar Ekitin akan hali da ake ciki inda ya mun ƙarin bayani kamar haka.
To zaɓe dai kusa a ci gomina tafiya daidai domin na je watan rumfunan zaɓe da yawa da dama kuma yawancin mutane sun fito sosai tun da sanyin safiya mutane na fito kuma ana nan zaɓe na tafiya kamar yadda ya kamata.
To za a iya cewa an fara zaɓe a kan lokaci da aka ajiye kayan zaɓe sun kai rumfunan zaɓe daidai lokaci?
Gaskiya an fara zaɓe a cikin lokaci domin tun ƙarfe 7 da tun ma 7 ba sai zo za a ga mutane sun fito sun zauna rumfunan zaɓe suna jiran mallaman zaɓe da turawan zaɓe su zo domin su zo a tattace su su faɗa kada ƙuri'a. Sun tuba mutane sun fito tun da wuri kuma ma'aikatan zaɓe su ma sun fito a cikin lokaci.
To kasan wani sa'ilin akan zo a fara zaɓe sai ka ga ana ɗan samun matsalar na'ura an wannan karo an samu wani abu kamar haka?
Gaskiya a rumfunan da na zagaya a cikin birnin Ado Ekiti ban ga wuri ɗaya da aka samu wannan matsala ba saboda yawancin na'urorin da suke aiki da su yanzu sababbi ne kuma ba irin na da ba ne wata irin kala ce wadda ba irin waɗanda mun ka saba gani ba suna da kwali sosai ba wata matsala.
To ya batun tsaro?
A tsaro akwai tsaro akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai civil defense akwai road safety akwai fire service akwai da yawa. Dukkan na'urorin jami'an tsaro ɗauki da makamai suna zagayawa cikin garin Ado Ekiti kowane lungu kowane sako za ka ga suna zagayawa ɗauki da makamai.
To da aka ce 'yan sanda za su iya kaiwa 17,000 ka ga alamar wani abu kamar haka?
Akwai alama kwarai domin headquarter 'yan sanda da yanzu dukkan headquarter cikin suke 'yan sanda kuma wuraren zaɓe babu rumfabar zaɓen da ba za ka ga 'yan sanda wurin ba. Duk inda ka zagaya cikin garin Ado Ekiti za ka 'yan sanda suna ta zuwa suna dawowa suna ta zuwa suna ta dawowa.
To ya kake ganin wani lokaci za a kammala zaɓe?
Ai wannan lokacin da alama za a gama shi cikin daidai lokaci zuwa ƙarshe na yau idan Allah ya yarda domin wasu ma'aikata sun ƙare kaɗa ƙuri'a saboda yawanci mutane sun fito da wuri kuma an fara da wuri mutane sun fara kaɗa ƙuri'a da wuri yanzu ma wasu rumfuna za ka iska ma ma'aikatan zaɓe kawai ke zaune mutane sun gama kaɗa ƙuri'a wasu ma sun watsi wasu ma suna sai suna jiran sakamakon zaɓe.
To mun gode Malam Hassan za mu sake tuntubar ka da zaran an kammala taro ko kuma a shirinmu na gaba mu ji a halin da ake ciki. To madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta har ya kashe mutane uku. Wani daga cikin 'yan liyafar ne ya hana shi yin ɓarnar da tafi haka a lokacin da ya buge shi da wata kujera ya kuma riƙe shi har sai da 'yan sanda suka isa wurin. Abinda wani tsohon fasto a cocin ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press kenan. Babban lauyan garin Jefferson ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana tuhumar mutumin da ake zargi da kai harin ɗan shekara 70 mai suna Robert Findlay Smith da laifin kisan kai a harin na cocin St. Stephen's Episcopal da ke unguwar Birmingham a garin Vestavia Hills. Kamfanin dillancin labaran AP ya faɗi cewa ɗaya daga cikin waɗanda harin ya shafa ya rasu ne a hannun mai ɗakinsa yayin da ta raɗa masa kalaman soyayya a kunnensa. Bai kamata irin haka ya faru ba a cikin coci ko a kantin sayar da kayayyaki ko a cikin birni ko ma a ina ne a cewar gwamna ke aibi bayan harin. Gwamnatin Amurka ta ce daga shekarar 2003 zuwa yanzu ta ba Najeriya tallafin sama da dala biliyan 6 don samar da kayan aiki da haɓaka ɗakunan gwaje-gwaje da za su taimaka wajen yaƙi da cutar sida da ke karya garkuwar jiki a ƙasar. Jakadiyar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard ce ta bayyana hakan a wajen taron kaddamar da wani littafi da ke nuna yadda Najeriya ta tankari cutar tun bayan da ta balla a ƙasar. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar.
Shugaban hukumar yaƙi da cutar sida mai karya garkuwar jiki a Najeriya Dr. Gambo Aliyu ya tabbatar da cewa hukumar na samun irin wannan tallafi daga bangarori daban-daban.
Bayan Amurka gidauniyar Global Fund su ma sun bada gagarumin gudunmuwa haka kuma gwamnatin Najeriya ta saka kuɗi a ciki. Idan aka koma lokacin da suka fara tallafa mana mutanen da muke da su a lokacin wanda muka gane ba su kai 300,000 ba. To yanzu waɗanda muka gano suna da akwai wanda kuma mun ɗora su kan magani sun kai miliyan 1.5. 700 zuwa 800. Cibiyoyin da muke bada magani a wancan lokacin su din ma ba su da yawa, kusan kaman za a ce 200 ne muke da su a duk fadin kasa, amma yanzu muna da fiye da 2000. Sannan kuma dakunan da ake gwaje-gwaje dan gane ita kwayan cutan da kuma gane yanda take yaduwa, a lokacin ba mu da fiye da guda uku, to amma yanzu muna da kusan fiye da 27, wanda kuma sun taimaka gaya lokacin da aka fara yaki da ciwon corona.
Shugaban hukumar NACA ya kuma yi bayani kan kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu.
Yakin dama fage biyu ne a yi, waɗanda ba su kamu da cutan ba ana faɗakar da mutane yanda za su kare kansu, sannan kuma waɗanda suka kamu da cutan kuma ana faɗakarwa yanda za su tsai da cutan a jikinsu, ta yanda ba za su bari cutan ya bar su ya shiga jikin wanda bai da shi ba. Sai dai kuma wasu lokuta ba lalle ne a ce sakonmu ya kai duk inda ya kamata ya kai ba, to kokarin da muke shine mu faɗaɗa sakon shine kalubale babba wanda ya jawo sai da yanzu mun yi shekara da shekaru kafin mu gane kusan na ɗaya adadin mutanen da suke dauke da kwayan cutan a cikin kasan, wanda bai fi shekara uku ba muka gano. Mun gane kuma cewa a cikin wannan adadin ga irin mutanen da muka gano, ga irin mutanen da ba mu gano ba, ga waɗanda mun dora su akan magani, ga waɗanda ba mu dora su akan magani ba. A yanzu maganar da muke yi kusan kashi 90 cikin 100 na duwan da suke da kwayan cutan nan kasan nan mun gano su, amma akwai kashi 10 cikin 100 wanda yanzu ya mun gano ba. Rashin gano su yana da alaka da kyama da tsangwama da ake wa masu wannan cuta.
Dr. Gambo ya kuma kara da cewa sai mutane sun ba su haɗin kai don samun nasarar daƙile yaduwar cutar a Najeriya.
Babban gudunmuwar da muke so mutane su bamu shine su san matsayin su, musamman in kasan kana tattare da hadarin kamuwa da wannan cuta.
A nasa bangaren Yusuf Hassan Wada, ma'aikaci a kungiya mai zaman kanta da ke kula da lafiyar iyali, ya ce duk da cewa kungiyar na aiki, ya kamata ta fara amfani da ilimin kimiyya don bin sahun kasashen duniya.
Akwai wasu abubuwan kimiyya da fasaha da ya kamata wa'ansu kasashe sun kwana biyu, akwai wani wanda ake ce ma Blink wanda zake kasashe da yawa sun fara, akwai maganar injectable wanda shi ma kasashe da yawa kamar Afrika ta Kudu naga ta fara, da ya kamata a ce mu ma ya kamata a kan lokaci mun same su, wanda zai sa mutane da yawa suna amfani da su.
Idan za a iya tunawa, an samu bullar cutar a kasar ne a shekarar 1986. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Biyo bayan mika sunan dan takaran mataimakin dan takaran shugaban kasa da jam'iyyar APC ta yi a boye, masana shari'a na nuna hakan bai saba wa dokar zabe ba, matukar wanda aka mika sunansa ya amince da hakan. Lauya mai zaman kansa a Abuja, barista Buhari Yusuf, ya ce akwai tanadin hakan a sabuwar dokar zabe. Kade Nasir Adamu Ali Kaya da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Barista Yusuf ya ce an yi la'akari da rasuwar Abubakar Audu bayan lashe zaben gwamnan Kogi, inda aka yi ta nazarin hanyar warware lamarin, da a lokacin aka ba da dama jam'iyyar APC ta Musa Yashi da gwamnan da ke kai yanzu Yahaya Bello. Wannan kine ya sa an ba jam'iyyar hurumin sauya dan takara in wanda yake kai ya rasu ko ya aje da ratin kansa. Da haka lauyan ya ce duk lokacin da wanda aka nada a boyen ya rubuta cewa ya sauka, APC za ta iya sauya shi.
Sai dai yawanci mutane ba za su gane ba, saboda ba a fahimta hakan sai ya faru. Ko ɗaya daga cikin wato fatin da take da ƙarfi a wajen opposition, kuma suna da irin wannan binne da suke na masu tsayawa kan neman zaɓe. Wato abinda akan yi akan taho ne da neman buƙata na a yi canji. Ba wato ma canji ba, wani yakan zo ya ce saboda an shirya hakan da shi, sai ya ce yanzu baya buƙatar tsayawa a zaɓe, wato voluntary withdrawal. To tsarin doka na yanzu ya yarda da zaka aradin kanka ka ce ba ka yi ka sauka. Amma ba wani buɗewa za a yi ba, babu dama wato ita INEC ta sake buɗe a wannan dama na sake tsayawa, babu shi. Sai dai abubuwan da suka biyo baya, to ana iya amfani da doka domin a yi gyara, shi ne ko wani ya mutu ko ya fasa ko kuwa wasu abubuwa sun taso. Amma babu tilasta, dole sai da yaddan shi, saboda sai ya rubuta takarda na ya yarda da za a yi haka ko kuwa ya yarda shi zai yi haka.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce APC na ɗaukar matakai masu nuna sai ta ƙara sauya tsari, matukar za ta iya ɗorewa kan gado a babban zaben 2023.
Na farko dai me zai faru yanzu idan aka ba wannan rukwa, sai kuma babu Bola Tinubu gobe, ai ba su bane da rai, ko kuma sai ba zai iya yin mulki ba, ai ba su bane da lafiya, duk na Allah ne. Sai su zauna duk abinda aka yi shekara wurin bakwai ana kokarin yi, Bola Tinubu ya yi shekara wurin 15 yana bi, sai a dauko wani wanda bai taba mulkin mai zai yau 'yan Najeriya ba, in ya zama kansila sai yau sai ya zama dan takarar shugaban kasa, mai makoma wannan jam'iyya idan irin wannan ya faru. A bari har an je lokaci, wato alama ce kuma da jam'iyyar take nunawa da kuma tsarin tafiyar Bola Tinubu take nunawa cewa yaudarar da za su yi ta fi ta wacce ake ciki yanzu. Wannan yana nuna cewa jam'iyyar PDP fa kamata fi su nutsuwa kenan.
Hukumar zabe ta rufe karbar sunayen 'yan takarar shugaban kasa daga Juma'ar nan, inda yanzu za a jira a gashin wa za a sauya, wa za a bari. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja.
A gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. To yanzu bari mu leƙa ƙasar Ghana, inda gwamnatin ƙasar za ta ƙara ciwon ƙwaƙwalwa a cikin jerin rashin lafiya da suke amfana da inshoran kiwon lafiya ta ƙasar. Sabon shugaban hukumar tsarin inshoran kiwon lafiya ta ƙasa, Dr. Okuboy, shi ne bayyana hakan yayin da wakilan kamfanin magunguna na Johnson & Johnson suka kawo masa ziyarar taya murna a ofishin hukumar da ke Accra. Ga Idris Abdalla Bako da ci gaban rahoto.
Dr. Boy ya ce hukumar ta buƙaci bayanai daga hukumar kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, kuma ta fara gudanar da bincike don tabbatar da yiwuwar ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa cikin jerin cututtuka da suke ƙarƙashin inshorar. A halin yanzu, kimanin kashi 95 cikin 100 na cututtukan da ake yawan fama da su a Ghana suna cikin gajiyar inshorar. Masana lafiyar ƙwaƙwalwa a Ghana sun yi maraba da wannan hubbasa da gwamnati ta yi, domin sun jima suna kira ga hukumar da ta ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa cikin tsarin inshorar. Dr. Nasiba Tahir Swala likitar ƙwaƙwalwa ce kuma malama ce a Jami'ar Musulunci da ke Accra.
Babban bushara ne sosai da muka ji cewa za a ƙara mental health kan health insurance. Mu ma'aikatan ɓangaren ƙwaƙwalwa muna da damuwa sosai, kuma mun yaki kan wanga kaman ya kamata a dibiya shi kan health insurance. Sai samu murna sosai, domin zai taimaka ma aikinmu, kuma zai taimaka ma mutanen da in suka zo neman kiwon lafiya bangaren kwakwalwa. Sai sa wanga kuma zai taimake mu ne ya shaja su zo neman jinya, da sani cewa in sun zo health insurance ya cover, ya kunshi kiwon lafiya duka. Kai da kwakwalwa yana nan ne tare da bangaren jiki duka. Shi sa inda ya samu matsala dole ne ya kamata mutum ya zo neman jinya. To inda ya zama da saboda kudi mutum bai ya zo, yanzu bishara ya zo, zai zama sauki ma kowa, kuma zai ba da hanya ya sa mutane su zo neman jinya. Muna jin daɗi, muna roƙon Allah ya sa a tabbatar.
Dr. Asma Ayub ta ƙara muryar ta kamar haka.
Sunana Asma Ayub, kuma ina cikin masu ilimin kwakwalwa, shine licensed psychologist a Ghana. Wanga maganar da yazo game da yanayin yanda za a kara ciwon kwakwalwa a cikin health insurance mu ya kawo mana murna sosai daga mu masu ilimin kwakwalwa kenan na Ghana, domin muka duba ciwon damuwa da kuma ciwon stress hakan ga wayan ga bu duka ba abin da insurance mu yake duba ba. Isa yanda za so ma a duba iso wayan ganga dukan mutum yana cikin wanga musuwa duka, insurance zai iya ya duba me shi da zai yi kyau sosai, kuma za zai kawo wani sanyi daga cikin health system mu.
Ba da jima ba dai gwamnati ta amince da cutar kansar yara guda hudu a cikin tsarin insurance lafiyar, daga ciki akwai matsanancin sankarar jini da bargo. Har wa yau kuma hukumar na kan hanyar shigo da magungunan cutar borin jini nan ba da jimawa ba cikin tsarin. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Malam Bago. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shugaba. a tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku tattaunawar wakilinmu na Maradi Mansur Sani da Handillo Mamma Hamisu daraktan sufuri na jihar Maradin, wanda zai mana fashin baki akan matsalolin da ke haddasa hatsarin ababen hawa a Maradi tare da bada kididdiga na hatsarin ababen hawan, inda galibi mazauna jihar suka ce baburan a daidaita sahu da ake amfani da shi wurin zirga-zirgar yau da kullum shine yafi yawan jefa mutane cikin hatsari. A don haka, kafin mu kai ga daraktan sufuri na jihar, bari mu ji abin da fasinjoji masu daukar a daidaita da ma direbobin a daidaitan suke faɗi.
To gaskiya yanayin mutanen ne, akwai masu tuki a hankali kuma akwai wanda gaskiya ba su tuki a bisa gaskiya. Ni dai in zan tsaye da adaidaita, ina so in tsaye da wanda bai gudu sosai. Gaskiya su daina masu adaidaita, su daina gudu sosai da mutane a ciki.
Sunana Ibrahim. To gaskiya mu mun samu matsala wajen yan adaidaita, tun da mine ne ko su basa su tafi san su tafi suke sha. Wani gami mu yan kasashe mu saka musu hanya da gangan ma wani shenu mai zai kaɗe mu. Muna gani wanga matsalolin, gaskiya ya kamata hukuma su yi magana biskan wanga abu bisibirillahi. Kuma yan adaidaita ya kamata a ce sun ja hankalinsu su rika dukinsu cikin hankali a kwance.
Sunana Yusuf Ibrahim. To yanayin tuke yana ta yanda ni ya kamata, alhamdulillah yakin kun. Sai dai wasu yan kurakurai da muke samu dangance da sarki Lasiyan Taskin gari, kuma yara ƙanana yanzu tuki da suke yi aksarinsu cikin kashi 100 za ga kashi 80 sai yan shaya-shaya suke zuwa su yi tuke-tukensu. Da dama ba su da farmi ko kuma babu wani in ma'iro na mota sai ba su da lasin da sauransu, ko ana da liƙa musu dai abu ne wanda irin ka taso a kwashe wajenku kawai sai a ba ku da halau ku je ku ci. To kira na gora ɗaya shi ne wanda hukuma ya kamata ta sa ido dangance da wansu abubuwa da ke kawo wakana. Dangance da kaga tuki matasa ne lallai tabbas kamar irin wanda aka zo ana tsananta wanda ba su da farmi da sauransu, sai wannan hukuma ta yi daidai suke haka nan. Saboda bincike yana da kyau a yi.
Sunana Muhammadu Mubarak Basiru, na daidaita a nan garin Maradi. Ya wasu na aiki da kwad basu kan tuki, wasu ba su aiki da kwad. Kira na ga wanda ba su aiki da kwad, mutum ya yi kokari ya je ya zuba kuɗi ya yi farmi ya tsaya ya diba kwad ya ga yanayin tuki ke ta haya.
To madalla, yanzu kuma bari mu ji bakin gogon namu wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Ni ne Handillo Mamman Hamisu, ni ne a da matsayin director regional na transport na jiha na zarga-zarga. To lalle harkar zarga-zarga tana tare da matsaloli sosai. Matsalolin su ne na hatsarori na hanya da ake samun hatsarori na tuki, wanda sun ka kumshi yawanci dai rashin biyan ka'idodin tuki. Suna da yawa gaskiya, saboda a halin yanzu da muke ciki abinda lissahi ya bada raskona ta shekara 2021 abinda aka samu nan jihar Maradi, an samu aksidan wanda suka kai yawan hatsari wanda suka kai yawan 436, wannan duk jiha ce ta garin Maradi, a cikin jihar Maradi gaba daya. Shi ko garin Maradi ya samu wajen 801 cikin dubun nan da nace maka da 436. Cikin su waɗanda aka mutu da aka samu cikin irin wannan accident kin jihar Maradi an samu 154. Dan diske garin Maradi shi ɗaya ma yana da wajen mutum 20 da suka mutu a cikin irin wannan accident kin. Waɗanda suka jimu mai kumci a cikin wannan duka dai gurbin da nace maka an samu wajen 437 jihar gaba daya. Na garin Maradi kuma su ko sun kai 69. Jimuwa wadda kuma ba mai tsanani ba an samu wajen 59 na jiha cikin su 634 'yan maradi ne gari. Kuma bayan abin da ake ce madiga material banna ta dukiya da ni an samu wajen 864 cikin jihar nan. 801 kuma yawanci na garin maradi ne. Kaji abun da abun ya kumsa.
Idan aka ce hatsari, me ne ke kawo hatsari a cikin jihar Maradi?
To hatsarin abun da ke kashe jihar Maradi shina da ɗan yawa.
To anan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar mu, ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu Mansur Sani da bakon namu Handillo Mamma Hamisu, daraktan sufuri na jihar Maradi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To madalla, yanzu ko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Haddabi mai kwamfuta da Balaruwan Kanwa da Babangida IBB Giyawa da Faruku Mahi Karuga Sokoto. Suka ce a gaskiya mun sha mamakin jin irin adadin 'yan sanda da gwamnatin Najeriya ta bayar domin bada tsaro kawai a jihar Ekiti yayin gudanar da zaɓe. Alhali kuwa talakawan jihohi irin su Katsina, Zamfara, Niger, Sokoto da Kaduna suke buƙatar rabin adadin waɗannan 'yan sanda domin kauda matsalar tsaro da ke damun jihohin nasu. Amma kash, gwamnatin tarayya ta yi ƙememe kamar lamarin bai dame ta ba. Sako daga ba ya fito ne daga Aisha, matar Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe. Ta ce salamu VOA Hausa. Ya Allah, muna tawassali da sunayenka 99 daga kawo mana sauƙin wannan matsalar tsaro da tsadar rayuwa da mu al'ummar Najeriya muke fuskanta, ganin yadda lamarin a kullum sai ƙara faɗaɗa yake. Sako na gaba na cewa muna kira ga hukumar zaben jihar Edo Ekiti da ta yi adalci dangane da zaben gwamna da ake yi a yau Asabar, domin kuwa wannan zaben da ake yi a Ekiti shi ne zai zama babban manuniya ga zaben da za a yi a Najeriya a shekarar 2023 daga Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabiya Wuri. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hassan Dogonfaci Batsari da Sabiu Sani Dangoro da Murtala SD Maria daga jihar Katsina. Suka ce salam VOA Hausa, fatan alheri gare ku. Ya Allah, ga dukko Umar Randanan ya tsaya takarar gwamnan jihar Katsina. Muna fata Allah, idan shine alheri ga al'umman jihar Katsina, ya Allah ka bashi, idan kuma ba shi bane, Allah ka canza mana mafi alheri. Mu dai a gaskiya ba mu da zaɓi, sai zaɓin ka muke buƙata ya Allah. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, ungwal karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, ya ce salam VOA Hausa. Ya Allah, muna tawassali da sunayenka tsarkaka, ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ba duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Hijau. Suka ce tanadin jami'an tsaro na 'yan sanda kimanin 17,000 da gwamnatin Najeriya ta yi don ganin an gudanar da zaben gwamnan jihar Ekiti cikin kwanciyar hankali abin al'ajabi ne ga mai hankali, domin hakan na nuna cewa akwatin zaɓe ya fi talakar Najeriya samun ingantaccen tsaro a wurin gwamnatin Najeriya. Shi yasa kuke ji muna yawan cewa ya Allah, ka ji kan talakawan nan ba don sun mutu ba. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma ji mu ɗauke da wani shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Hailu Haili da ya daidaita mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.